ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم اوا مسلمي masu kallon mu da sauraron mu da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, kuna kallon mu da sauraron mu ne kai tsaye daga masallacin Markazu Salafiyya number 46 Major Road Tudun Wada Zaria jihar Kaduna a Najeriya. A yanzu da muke magana safiyar ranar Lahadi ce wadda ta daidai da sha ainihin wato daya ga watan Sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 1430 wadda ta yi daidai da 2 ga watan August shekara ta 2009. Yan uwa musulmi, taken wannan laccatawa shine karan bana maganin zoben bana. A tsakankanin wannan laccatawa zan yi ishara zuwa ga mafi girman dalilin da yasa na sanyawa ainihin wato wannan lacca wannan take ko kuma wannan suna. Sai dai ga wata matashiya, masu kallon mu da sauraron mu musamman baki wajen halartar wannan masallaci da waɗanda suke baki wajen sauraron mu, su sani cewa mu ba 'yan lacca bane, kuma mu ba 'yan wa'azi bane, mu masu karantar da jama'a ne. Amma in wata bukata ta kama ne sai mu kira lacca ko kuma mu kira wa'azi. Kuma mu ba ɗabi'ar mu bace mu zauna mu yi shiru sai lokacin da wani abu ya taso sannan mu ta fagamniya. Kullum ana cikin karantar da jama'a ne. Wannan shine tsarin aqidar da muke akai, ita ce aqidar salaf wadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da ainihin sahabban shi, Allah ya kara musu yarda baki da. Dan haka a wannan masallaci ko yaushe kazo zaka samu ana karantar da imma maza ko mata ko gaba daya, ko ana karantar da yara ko makamantan haka, ko kuma ana karatu na sahihul Bukhari ko tafsiri ko wa'azina abinda ya shafi fadakarwa ire-iren waɗannan. Dan haka muna gayyata ku duk ranakun Asabar da Lahadi tun daga wayewar gari har dare ana karatutuka mabambanta a wurin nan. Sannan haka cikin ranakun mako haka bayan sallolin asuba, ya kamata jama'a su yi mana wannan kyakkyawan sanin da wannan kyakkyawar fahimtar. Haka muke kuma haka za mu dore insha Allah ta'ala. Fatar mu Allah ya kara mana karfin gwiwa, Allah ya kara mana ikhlasi da kuma yi domin shi. Matashiya ta farko kenan. Matashiya ta biyu, asalin makasudin wannan lacca da muka kira ta faru ne sakamakon fitina wadda ainihin ta taso a kasan nan da tsawon dadewa. A hukuma tana ji tana gani, ta sa ido a kai, ta ɗauka matsala mai sauƙi ce. Allah ya sani mu mun yi iya ƙoƙarinmu a matsayinmu na masu da'awa waɗanda muka san jijiyar da ta tsirar da wannan fitinar. Sannan a karan farko za mu yabawa 'yan jaridu. 'Yan jaridu sun yi ƙoƙari babu shakka dangane da bayyana da bincike da kuma yaɗawa jama'a bayanin wannan fitina. Kamar yadda a karan farko za mu ainihin yabawa jami'an tsaro na ainihin wato farin kaya waɗanda aka fi sanin su da SSS wato State Security Service. Babu shakka a karan farko mu 'yan Darul Hadithi Salafiyya za mu yaba ainihin wa SSS wato mutanen da aka fi sani da CID. Lallai sun shiga sun fita sun ainihin yi abin da ya dace akan wannan matsala. Hakika a matsayina na mai bincike dangane da wannan matsala tun daga tushenta har zuwa abin da ya kawo yau din nan, da damar su mun rinka haduwa da su, wasunsu sukan san ni, wasunsu ba su sani na, ma'ana wasunsu sukan gane ni wasu ba sa gane ni. Kamar yadda a daidai lokacin da suke aikin binciken wannan ainihin wato fitina, ni ma in sun haɗu da ni a wurare ire-iren waɗannan garin nawa binciken, abin mamaki sukan ƙara binciken har a kaina, ni ma kuma ina bincike har a kansu. Abin mamaki. Allah kuma ya turo mala'iku suna bincike suna kai mishi rahoto akan mu gaba daya. Allah yace bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Manzannin mu, ƴan aiken mu, mala'ikun mu suna nan gaba gare su suna ainihin rubutawa kuma suna kai rahotanni. Dan haka yayin da SSS suke rubuce-rubuce, Muhammad Awwal Adam Albani Zaria shi ma yake nashi binciken da rubuce-rubucen. Sannan kuma akwai wasu halittu masu suna MSS su ma kuma suna nasu binciken, wato mala'iku Hafizu Tuku. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Matashiya ta biyu kenan. Dan haka muna yabawa ƴan jaridu kuma mun yaba musu. Daga cikin abubuwan ƙarshe-ƙarshe da ƴan jaridu suka yi wanda muka yaba musu shine sun yi adalcin binciken wannan matsala ba tare da son zuciya ba, wanda har ya kai suka ambace ta da ɗaya daga cikin sunayenta wanda ya fi kowanne dacewa da ita, shine ƴan Boko Haram. Domin su waɗannan ƴan Boko Haram tun daga tasowarsu a wannan zamani sun ta tafattur da mu, wato sun ta fakewa da sunanmu da malamanmu. Sukan kira kansu Ahlus Sunna, sukan kira kansu ƴan Salafiyya, sukan ce su ɗaliban Muhammad Nasiruddin Al-Albani ne, sukan ainihin ce da'awarsu ɗaya da Muhammad Awwal Adam Albani. Duk wannan sun ta yin haka ne don su suturta kansu. To sai dai kai co Allah maɗaukakin sarki ya ainihin tona asirin makircinsu. Wani lokaci sun rinƙa kiran kansu ƴan Taliban, tare da cewa kiran kansu ga ƴan Taliban kuma ya faru ne kaɗai don wata manufa guda ɗaya, ita ce don su firgitar da jami'an tsaron Najeriya cewa su ƴan Taliban ne. Domin an san duk ƙarfin hukumomin tsaron Najeriya da suka ainihin ƙarfin na Amerika da Ingila da ainihin taron rundunar jami'an tsaro na ƙasashen Turai waɗanda suka taru a ƙasar Afghanistan har yau sun kasa murƙushe ƴan Taliban. Wannan abin ya ba su tsoro ƙwarai da gaske. Wannan tsoron da ya ba su ya ainihin sabbaba waɗannan ƴan Boko Haram sai suka ainihin rinƙa suturta kansu da wannan suna domin wai su ma a ji tsoronsu. To amma wayam kuruna wayam kurullahu wallahu khairul makirin, suna makirci, suna ƙulle-ƙulle, Allah maɗaukakin sarki yana warware ƙulle-ƙullensu. Waɗanda suke rayuwa a Zaria da Kaduna da Kano da waɗanda suke rayuwa a Abuja da wasu wurare, tun lokacin da suka ji na fara ɗan maganganu akan wannan matsalar kamar shekara ɗaya da rabi ko shekara biyu da suka wuce, abin yakan ba su mamaki. So da damansu sukan yi waya su zage ni, su ƙaryata ni, su kafirta ni. To amma amsar da nake ba su a taƙaice so da dama, in har na buga musu waya sun ɗauka, don da damansu kuma matsorata ne, shine abubuwan da na faɗi, ku je ku zaunar da Muhammad Yusuf, ku riƙe Ƙur'ani, ku ce malam ga abin da Albani na Zaria ya faɗi, tsakani da Allah don girman Al-Qur'anin nan wannan abin gaskiya ya faɗi ko ƙarya ya faɗi? To ban sani ba ko sukan yi haka. Sai dai wata rana da wani ya rubuto wani zagi mai zafi, sai ne forwardin na tura Muhammad Yusuf, hankalin shi ya tashi shi da kanshi ya bugo mini waya yana bani haƙuri. Daga ƙarshe na je Maiduguri, ya zo ya same ni har gida ya sake bani haƙuri, kuma ya roƙi dan Allah in bashi wannan lambar waya. Na bashi wannan lambar waya, ya kira wannan wanda ya wannan text din, ya ja kunnen shi, sai ga wannan da ya text din kai ka ce ba shi ba, ya dawo ya yi sanyi ya huce, ya bugo waya kuma yana tuba yana roƙon gafara har ainihin wai kuma a lokacin yana ce mini akramakallahu. Daga nan za ku gane akwai qadasatul rijal, wato akwai bin mazaje a cikin tafiyar tasu, yadda unwa ne ya ce musu kaza shikenan, ko da sun yi wani abu wanda suna ganin daidai ne amma in ya nuna musu kaza shikenan. Allah ya kiyaye. Dan haka hakikanin al'amari na san Muhammad Yusuf sani ba na karantawa ko na kallo a tabba, na san shi sani na yaƙini wanda babu shakka a kai. amma ina fatan in wannan fitinar ta kwanta burbushin waɗanda suka rage ba a kashe su ba daga cikin waɗanda suka taurare akan wannan muguwar aqida don Allah ku je ku kai musu waɗannan kasusuwan da zan faɗi da maganganun da zan yi musamman ku samu waɗanda suka dade a cikin tafiyar ba waɗanda suka shige ta kwana-kwanan nan daga Sokoto ko Katsina ko wane ne waɗanda hamasa da wasu ainihin wato dalilai waɗanda za su zo su bayyana suka sa ainihin suka bi tafiyar ba don haka ina yin tambihi game da wannan wato matashiya ta hudu zan yi bayani insha Allahu ta'ala game da tsarin mu ahlus sunna wal jama'a ina ga ka rage dan abin da yake sa shi dirin din nan mu ahlus sunna wal jama'a zan yi bayani dangane da tsarin mu wajen karban hujja da kuma kafa hujja da me ake kafa mana hujja mu karba da menene mu kuma muke kafa hujja domin a karba sannan matashiya wadda za ta zama ta biyar insha Allahu ta'ala ya kamata dukkan mai sauraron mu dan boko haram ne ko dan boko ne irin mu ko kuwa dan siyasa ne ko dan demokradiya ne ko wanne iri ne cikin masu saurare ya kamata a san cewa kafircin da yake faruwa a tsakankanin masu mulkin Najeriya da kafircin da yake faruwa a cikin talakawan Najeriya da shirka da take faruwa a cikin masu mulkin Najeriya da shirkar da talakawan Najeriya suke da zalunci da fasikanci da duk wata barna da take faruwa ainihin wato a wannan ƙasa tamu to yana da kyau a sani da cewa babu shakka tabbaci hakika ba ma goyen bayan ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan domin waɗannan matasa da suke bin wannan muguwar aqida abin da suke ɗauka wai wato theory ne irin na Fir'auna was a then philosopher Fir'auna wani irin mai tunani ne akan gina hukunce akan tunanin shi wannan irin tunanin Bush ya dauka shine dole ne ka zama kana goyen bayan Bush in kuma har ba goyen bayan shi kake ba to fada kake da shi su ma abin da suka dauka kenan dole ka zama kana goyen bayan su to in ba goyen bayan su kake ba to wai kana goyen bayan gwamnatin Najeriya ne da take zalunci a'a mu muna tsakiyar tsakanin waɗannan da waɗannan ne saboda haka zaluncin da gwamnatin Najeriya take akai da kafirci da fasikanci da duk wata gwamnati ta duniya da zalunci da fasikanci da kafirci da barna da duk wasu talakawa da al'umma suke akai ba ma tare da wannan abun kuma bamu yarda da shi ba sai dai idda matsala take shine wata hanya ce ake bi a gusar da kafirci da zalunci da barna da fasikanci to wannan ainihin shine abin da ya kamata masu wannan aqidar su fahimta daga gare mu idan sun ji mun bayyana cewa kaza kafirci ne sai su ce to kenan da mu da su aqidar mu daya ba domin muna ganin rashin halaccin kaza kiristoci ma sukan ga rashin halaccin wannan abu yana nuna aqidar mu daya baya nuna aqidar mu daya an dace ne kawai akan wani abu wanda Allah ya nufi a dace saboda haka kasantuwar kuna ganin cewa kaza da ake a ƙasa kafirci ne ko fasikanci ku yi wa'azi ku ce kafirci mu ma mu yi wa'azi mu ce kafirci wannan baya nuna cewa wai aqidar mu daya da ku balle ku je ku ce ai ku ma haka kuke da'awa daga baya ne kuka zo kuka canza duk wanda ya san ni tunda na fara da'awa har yau ba abin da na canza ina nan akan duk abin da ka san nake akai matsalar ita ce mai yiwa a kasar ka taba saurare na so daya daga kasar din ka zartar da hukunci sakamakon wannan wata ran da ka ji wata maganar kuma sai ka ce to ya canza daga abin da yake misali a nan Maiduguri din yau kamar shekara 15 da suka wuce akwai wasu daga cikin ku nan mun je wa'azi a nan masallacin Indimi mun ainihin zo muna sallar magriba da isha daya daga cikin waɗannan wanda ga dukkan marinjayin zato an kashe shi domin yana daga cikin waɗanda ke da guluwi yake da zakewa da wuce iyaka akan wannan fagen dan garin biyu ne kasar dina ya samu kwaya daya rak daga cikin kasusuwa guda 89 na karatun littafin Sautin Salah ya samu kwaya daya daidai inda muka yi magana akan hukuncin sallar takalmi sallah da takalmi sai je yana yin sallah da takalmi a garin su sai suka ce su ba su yarda da wannan ba sai su dauko shi sai su jeho shi waje yanzu zaki daukan shi su jefa shi waje sai an tada sallah liman ya ci gaba sai ya dawo sai yayi sallah da takalmi
idan suka riga shi idarwa su dauke shi su sake jefa shi haka kullun diman da'iman ake kuma hujjar shi akan haka shine yaji malam Albani a cikin kasir yace sunna ce daga annabi ya karanto hadisi dan haka sunna ce kawai ai sallah da takalmi garam yau sai gashi ga Albani abu na farko da yake so yace da a kasa zai taho tun daga biyu ma har Maiduguri kawai abin da yake buri ya zo ya ga Albani yana zuwa ku sai aka ce ga Albani can na sallah abin da ya fara duba da bakin shi ya fadi yace kafata ya duba ina sallah da takalmi sai gaba na sallah da takalmi muna idar da sallah sai yace kai ne Albani nace in dai na zariya ne ni ne yace amma mutuncin ka ya zube a wurina kalmar da ya fada kenan wasu ku suna na yace mutuncin ka ya zube a wurina nace to ya akai yace saboda baka aiki da abin da kake fadi kai kace annabi yana sallah da takalmi sunna ce gashi ka sabawa abin da ka fadi sai nace to amma a cikin wannan wurin da kaji na fadi kaji na ce kuma annabi baya sallah kafar shi haka sidda yace a shi dai ya ji kasar nace annabi na sallah da takalmi akan haka yake kwaikwayon wannan to kun ga iya abin da ya fahimta shine me Albani dinnan sallah da takalmi kadai ya karanta sunna to amma ya ishe ka kai hukunci dan ka ji kasar daya cikin kasar 89 ba kai adalci ba kamar mutumin da ya cire suratul kafiruna ne yaje ya kai wa kafirai yana zuwa sai ya ce ku saurari sakon da musulunci yazo da shi qul ya ayyuhal kafiruna saboda haka Allah ya ce ya ku kafirai kaga tun daga addressing tun daga gabatar da magana za su ji ba dadi abin yayi gatsal yazo musu ba abin nan sai su ce sakon ba dadi sai kuma ya sake jawo Allah ya ce qatilul ladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba min hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghiruna gashi qur'ani ya ce ayaki wadanda basu yarda da Allah ba wadannan da ba sa bin addinin gaskiya daga cikin kristoci da yahudawa ku yake su ku kashe su har sai sun ba da jizya a cikin kaskanci kowane mutum guda sai ce kun ji irin sakon ya ce a kashe ku ya ce addinin ku ƙarya ne yanzu wanda ya je ya gabatar da waɗannan ayoyin tsakani da Allah ya gabatar da musulunci a bisa surar da za a fahimce shi to ba waɗannan khawarija ba hatta ku ahli sunna da damar ku abinda kuke kenan dan haka da mutum ya bugo min waya in zai magana sai yace amma ka saurara fa baka sanni ba sai yace ya sanni baka sanni ba sai yace shi dalibi na ne ce kai ba dalibi na bane kai me saurare ne kawai kuma me yiwa ka taba gani na ne amma baka sanni ba zai dauke ka tsawon lokaci kafin ka san mutum ba irin wannan sani na gani ba na kullun muna sauraron ka a kaset kasusuwa 100 in ka saurara na baka sanni ba kaji abinda kaji kawai abinda baka fahimta baka nemi bayani amma da damar mutane sukan yanke hukunci sai su ce wai da a wasu iri daya da ta Albani saboda sun ji wani kasar daya da ya dace da wani abu da suke so ran da suka ji wata magana kuma da ya saba sai su ce ya bar da awar da yake yi a da kamar yanzu waɗannan ayoyin da aka kawo jiyar da Allah yake magana akan kafirai ko to sai kuma ka je ka dibo wasu ayoyin waɗanda Allah madaukakin sarki yake cewa afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna ba za su tuba ga Allah ba za su roki gafara Allah ba sai kuma a ce ka da Allah ya dauki zafi akan su kuma kaji wurin ma yana lallashin su ka to ya ma saba abin da yake cewa wannan irin zargin haka kafirai suka yi wa Allah suka ce alqur'ani yana da tibka da warwara yau yace kaza gobe yace kaza jibi yace kaza gata ya warware wannan irin zargin shine da dama daga cikin hatta ku ahli sunna kuke mana shi yasa kafin ka ce kai kana kan aqida irin tawa kana buƙatar ya zama ka zauna tare da ni kamar shekara 5 kana jin irin yaya aqida ta take yaya manhaji na yake kafin ka ce ka san ni kuwa wannan zai dauke ka tsawon rayuwar da na shawo wajen shekaru 30 baya ko 25 sannan zaka ce na dan san shi amma yanzu dan an ce maka ka zo kai tarihi na me zaka ce ba abin da zaka ce duk wanda aka ce tarihi na hatta mahaifi na da ya haife ni iya abin da zai ce ya haife ni lokaci kaza bayan nan fa ina ne makaranta su waye malamai na menene sana'ata yaya nake kaza duk abin da zai fadi ba zai fadi daidai ba don bai sani ba domin na zama magidancin kaina na kama harkar rayuwata ba lalle ne sai na zo na yi mishi duk wani abu da nake ciki ba kenan masu karambanin cewa ai su sun san albani ai su ne yan zaria ƙaryar banza kake yi ko kana diba wa kanka zunubin da zai dulmiya ka a wutar jahannama ka tsaya akan ka san kanka kamar yadda ni ma bana da'awar na san ka sai in nayi mu'amala kamar yanzu wannan nayi mu'amala da Muhammad Yusuf mu'amala da yake ta kai in ce na san shi kuma bana tsoron ranar alkiyama Allah ya tsare ni a tsakanin mala'iku ya sake mun waɗannan tambayoyin ga Muhammad Yusuf shin ƙarya ne ko ba ƙarya bane bana shakka akan haka saboda haka manta da abin da kai kake tunani kai dan zafin kan Muhammad Yusuf ne kai kana ganin Muhammad Yusuf garzan shekara ne kai kana ganin kaza ne duk gaba ɗaya a kasar kake ji baka san ina aka taso ba baka san ina za a je ba kawai ka haɗu da abu ne ya wuce maka ka kalle shi kamar yadda madubi yake kallon atamfa in ta wuce nan koma an kalli madubin ba za a ganta ba Allah ya kiyaye dan haka ya kamata kowa ya san cewa ba ma goyen bayan zaluncin da ake a Najeriya kuma muna daga cikin masu neman a samar da canji a kasar amma wacce hanya ce za a samar da canjin hanya ce ta yaki da daukar makami ko ku hanya ce ta nasiha da bayani da ainihin bayyana cewa kaza da ake ba daidai bane da wucewa talakawa gaba da yin rubuce-rubuce da zama da mai martabawa ne mai alfarmawa ne his excellency his eminency wane ne waɗannan hanyoyi suka kamata a bi to nan ne inda za mu zo mu dan yi tsokacin bayani insha Allah ta'ala a karkashin haka zaluncin da ke faruwa ta hanyar siyasa wato shugabanci ba mu yarda da shi ba shine zaluncin farko shine dakko demokuraɗiyya a aje ta a matsayin siyasa dakko demokuraɗiyya a aje ta a matsayin shari'a wannan na daga cikin zalunci wanda ba mu amince da shi a ƙasar nan ba amma wace hanya ce za a bi wajen gyara shi saurari kasusuwa na guda shida da ne a wannan wurin yau kamar wata guda da ya wuce ko wata biyu na sa musu demokuraɗiyya kasusuwa ne guda shida awa tara ne kowane ɗaya yana ɗauke da awa ɗaya da rabi ka saurare su zaka ji ainihin bayanai akan hanyoyin da za a bi a yi maganin wannan zalunci na ainihin demokuraɗiyya sannan gargajiya ba mu yarda da mulkin gargajiya ba waɗannan sarakunan gargajiya da yadda suke mulki da gargajiyarsu ba mu yarda ba abinda muka yarda shine su dawo su zama sarakunan musulunci irin yadda ɗan hodiyo ya kafa su kuma in kana son ka ji waɗanne matakai muke ɗauka domin wannan daula ta Usmaniya ta dawo tana aiki je kaka saurari waɗannan kasusuwa mun ba da shawarori da kuma abubuwan da muke gani su ne mafita amma ba mu yarda a ce a ɗauki makami a je a yaƙe su a je a yi kaza ba wannan ba shi daga cikin tafarkin da Allah ya aiko annabawa da shi sannan tsarin mulki irin na gurguzu na danniya na soja shi ma ba mu yarda da irin wannan ba waɗanne hanyoyi za a bi a gyara ya za a yi a kawo juyin jihali mun faɗa a cikin waɗannan kasusuwa ka ji ainihin ka same su a ƙarƙashin wannan siyasa da muke magana abubuwan da ke faruwa a cikin siyasar da suke ta shugabanci a tsayarwa da mutane mutumin da ba sa so ba su amince da shi ba ba mu yarda da wannan zalunci ba ba ma goyen bayan shi mutum ya fito wanda ya dace jama'a su fito da rana su zaɓe shi mu fito mu yi wa'azi da sunan musulunci a fito a yi zaɓe amma a danne ƙuri'a a murɗe in jama'a suka fito a jefe su da tear gas a sa 'yan sanda su kakkashe su ba mu yarda da wannan zaluncin ba ko kaɗan ba mu yarda da shi ba abinda mutane suke su fito zaɓe tun ƙarfe 6 na asuba matan aure da maza a ki kawo akwatuna da ƙuri'ar da ta dace har sai bayan ƙarfe 4 mutane sun gaji sun galabaita zalunci ne wannan ba mu yarda da shi ba yaya za a yi a gyara shi in ka saurari waɗannan kasusuwan duk mun yi bayanai akai insha Allahu ta'ala haka nan sata ƙuri'a haka nan sata akwati haka nan al'amuran da ake dangane da siyasa ta danniya da murɗiya sace kuɗin talakawa da ake ta ɓangaren tattalin arzikin ƙasa da dukiyarsu rashin damuwa da matsalar talauci da yunwa da wahalhalu rashin aikin yi da talakawa ke fama da shi a ƙasar wanda shugabannin ba su nuna sun damu da wannan abun ba ba mu yarda da wannan zaluncin ba ko kaɗan ba mu amince da shi ba tun daga baki har zuci har gaɓoɓinmu har ƙalƙalumanmu Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu idan jama'ar musulmi sun fahimci wannan sai mu ce to wannan ita ce matashiya ta ainihin wato biyar matashiya ta shida ita ce ba mu goyi bayan yin shiru ba kuma a ja baki a yi shiru a yi gum kamar yadda shehunan ɗariƙa da yawa daga cikin waɗanda suka yi karatu a ƙasashen waje ƙasashen larabawa irin saudiya sudan Kuwait da Iraki da sauransu, yadda malaman su suka nuna musu cewa su ja baki su shiru su koma gefe guda ba ruwan su su shiru, to ba mu yadda da wannan yin shiru din ba, masu sam ba mu yadda da shi ba. Haka kuma ta wani bangaren ba mu yadda da fito na fito ga masu mulki ko da talakawa masu shirka ko barna ba, a ce saboda su wani suna yin shirka a je a dauki makami a budare a kashe su. Ba mu yadda da wannan ba, wannan baya cikin tafarkin mu. Ba mu yadda da cewa saboda mai mulki kaza yayi zalunci mu mu hukunta ya kafirta ko ya fasikanta, dan haka mu je mu tsaye mishi da doka ba, wannan ba mu yadda da shi ba ko kadan a cikin tafarkin mu. A karkashin wannan kun ga kenan mu salafiya muna cikin wani tafarki wanda in ba mu kuka bari mu kai muku bayani ba, duk wanda ya bayani a madadin mu zai yi ƙarya ko yayi kuskure. Dan haka menene tafarkin mu? Tafarkin mu shine nasiha. Nasiha, duk wanda muka ga yayi barna zamu je mu same shi daga mu sai shi mu je mu ainihin yi mishi nasiha. In muka fuskanci akwai yuwar ba zai karba ba saboda ya rena mu ko kuma wata matsala dake tsakanin mu da shi, sai mu ga wani wanda yake kusa da shi wanda zai gamsu ya amintu da sakon dan ya je ya isar mishi, wanda ba kuma lallai sai ya nuna cewa sakon daga gare mu bane, makasudi dai yayi gyara akan wannan barna. A karkashin haka yau shekara 2 da rabi a garin Bauchi na taba yin wani wa'azi, nace a musulunci babu inda aka ce malami baya zuwa fada, ba inda aka ce malami bai zuwa villa ko gidan gwamnati, amma tambayar shine menene ya kai shi. Idan ya je karbo kujera hajji ne ko umara, wannan kam ya kauce hanya. Idan ya je neman wata bukata ne tashi, ya kauce hanya. Amma idan ya kasance ya je domin wata maslaha ne ta al'umma ko kuma maslaha wadda za ta gyara wannan mai mulki domin kasa ta gyaru, wannan babu inda aka hana wannan a cikin addinin musulunci, babu inda aka hana. A karkashin wannan a Bauchi a wannan lokaci sai nace dan haka wata ran za ku iya gani na nazo gidan gwamnati babu shakka, kuma duk wanda ya sanni a yanzu yana gani na nakan je wasu gidajen gwamnati. Me nake zuwa yi? Ina zuwa ne gabatar da ire-iren waɗannan haƙoƙi na nasiha. Me yasa a shekarun baya da lokutan baya haka bata faru ba? Shine gwamnonin basu bada dama ba, basu buɗe hanya ba. Hasali sai suka ɗauki malaman gaba ɗaya duk wanda suka gani mayunwaci ne, dan neman kujera umara ne da kujera ainihin hajji ko kuma ragon layya ko ragon suna ko geran kunu ko kuma sukarin azumi. Duk waɗannan abubuwan na daga dalilan da a shekarun baya suka sa sai muka yi tawakkuf. Saboda me? Saboda mutuncin mu ake so a zubar, so ake yi a lalata mu, to sai mu kare mutuncin mu. Wannan shine mataki na farko, matakin nasiha. Idan matakin nasiha ya karbu, abinda muka yi nasiha aka karba ko aka yi mana bayanin dalilin da yasa ba za a karba ba ko ba zai yi wa aikata shi ba, sai mu ja bakin mu mu shiru mun yi abin da ya wajaba, ba kuma za mu fito mu ci gaba da magana ba, koda ku jama'a suna son mu yi magana, koda ku jama'a za su zarge mu cewa mun yi shiru, domin anan mun gamsu mun kuma ga wajihin abin. Mafi karancin abin da za mu iya a wannan hali sai mu fito mu bayyana wa jama'a sirri da kuma dalilan da yasa wannan abun ba zai gagara ba. To anan ne in ka zama dole sai mu ce saboda mun je mun zauna da gwamnan ko sarkin ko shugaban kasar ko makamantan haka. Kenan wannan magana ta tana fadakar da duk wani gwamna da ke saurare na ko zai saurare ni, da duk wani mai mulki, dan ya ji ina neman appointment zan zo wurin shi, kar ya tattali wata 50,000 ko 20,000 ya aje a gefe guda da shirin cewa da nazo mun gama magana zai dauka ya bani na mai. Ya san bani bukatar wannan ba abin da ya kawo ni ba kenan. Ina da namai, ina da kudin hotel da zan kwana a duk gari ko duk kasar da na sauka a duniya, bani bukatar wannan kwarai da gaske. Sai dai haqqud diyafa, in ka ce zaka karrama ni da masauki, shari'ar musulunci ba ta hana ni karfa ba. Amma in dai kana tunanin bari fukataccen malamin nan mayunwaci ya zo a bashi kaza, to gaskiya saboda Allah kai kuskure, kuskuren kuma da zai iya ja maka gaba ɗayan al'amuran da ake so a haskaka maka sai zama ba za ka ci moriyarsu ba. Kamata ya duk sanda ka ji albani na neman appointment da kai, ka manta da wani tunanin duniya, ka zama tsakanin Abubakar Gumi da Sardauna. Me Sardauna yace? Sardauna yace duk sanda yake zauna a office, in ya ji Abubakar Gumi na neman appointment zai zo sai gaban shi ya faɗi. me yasa gaban shi yake faduwa ajinsa daya classmate din shi ne ka ga classmate din ka koda malaika za a mai da shi in dai ka hangi wannan ne zaka ga to akwai sauki haka ne balle yana nan a mutum amma me yasa Sardauna yace yana jin tsoro yace sai ya ji tsoron ya tafka wani laifi ne ko wani kuskure wanda Abubakar Gumi zai zo ya mai gyara akai kuma ya san Abubakar Gumi tun suna kanana yace ba a tipin din shi ba a bashi cin hanci da magana ko da wani abu ashe in kun fahimci wannan mu dinnan bamu kai Abubakar Gumi ba amma kwaikwayo koyi muke da dabi'un shi a karkashin haka ya ku ustazai masu imani Allah ya kara muku imani dan haka ko kun gan mu a gidan gwamnati ko gidan wani sarki ko mai martaba ko wani mai kudi kar ku taba tunanin wata alaka ce ta kai mu ta muje mu raraka babu wata hajji yanzu da take farilla akan mu babu wata hajji da take wajibi babu wata umara ko makamantan haka babu wani hali da zai tursasa dole a ce zaka je karbo geran kunu Allah maraukakin sarki ya taimake mu dan haka ku ji wannan da kyau to cewar ba mu yadda da ai wato abinda muke yi shine nasiha to in nasiha nan ba ta samu ba da duk bayanan da nefa to shine sai mu fito wuraren wa'azozi to da gurgurdan yadda aka fuskance mu da haka zamu gabatar da maganar misali yanzu matsalar wutar lantarki ina daya daga cikin waɗanda suka fi kowa sanin cewa shugaban kasar nan yayi iyaka kokarin shi kakaf akan wutar lantarki ta gyaru kuma wannan magana ina fatan Allah ya tsaida ni in bada sheda akan ta a ranar alkiyama ba dan komai ba domin project din saka maganganun da sauransu da kudaden da sauransu kamfani na ne yayin wannan aikin ina da yakinin ya fitar da kudin an ba da kudin a yi aikin wanda aikin zai gyara wutar lantarkin Najeriya shekaru 50 mai zuwa suka sace kudin da suka sace kudin da aka je roƙon alfarmar ma ya saurari a bada belin waɗanda suka sace duk sarakunan ƙasar nan har da sarkin musulmi kin sauraron su yayi nace kuma yayi daidai to yanzu misali ku talaka za ku zo ku iya cewa me yasa ba za a tashi a yi magana akan wutar lantarki ba sai mu ce muku a yar ado yayi kokarin shi annan kan yar ado yayi kokarin shi nan ba mu damu ba ku ce an ba mu cin hanci ku ce an yi mana duk ba mu damu ba je ka tambayi mutanen garin Gumel lacca ne aka zaure ne ba wa samu ni turaki akan makarantar informatics da ya kawo da irin hidimar da yayi ina dawowa Gumel kashe gari sai wani yace ai malam wa'azin ka da kai aje muna ji ana sa a radio muka ce kudi aka baka nace kai cho zaka ci huta ban taba cin koko ban samu ni turaki ba amma abu ne wanda na gane ma ido na abu ne na kwana da kwanaki a ciki kuma harkan nan harka ta ce kamar ka za ta wuni ta kwana a cikin dami in aka ce te comment da magariba me za ta ce akwai yunwa na ga irin abin da yayi shine nazo na fadi sannan ni da kaina na rubuta shawarwarin yadda za a yi a ci moriyar wannan abu da nazo ina lacca sai nake kira zuwa ga iyaye da mutanen kasar jigawa su ci moriyar wannan abin da aka yi domin abu ne wanda an gina su gini na dindindin indai ba Allah ne ya tayar marusa su ba kawai sai suka kuskuren fahimtar suka ce wannan yana goyen bayan gwamna ne me ya hada ni da gwamna samu ni turaki ba abin da ya hada ni da shi ba abin da nake bukatar yi mini amma abu ne na gani da gaske ashe kenan ba za mu biye wa zafin kan yan zafin kai ba dan haka idan zakai da'awa a Najeriya idan baka nuna ba za waye gari daliban ka ne za su rinka juya remote control dinka sai da'awa ta wargaje wannan ta isa magana dan haka nasiha in ta karbu shikenan in bata karbu ba da bayanai mu zo mu uzuri kamar yanzu wannan wutar lantarkin Najeriya ku tambayi daliban da nake karanta wayan ajin Abubakar ne Siddiq ni da kaina na zo na ba su guarantee nace musu nan da wata hudu wutar Najeriya za ta gyaru komai babu matsala insha Allahu ta'ala na faɗi wannan magana da mako biyu sai aka tafka wannan satar aka ya bada kuɗin gaba daya su kuma suka sace su gaba daya ko taro ba su bari ba gaba daya suka sace su gaba daya ko taro ba su bari ba to yaya yar aduwa zai yi dan haka yayi fushi duk wani mai martaba ko mai alfarma ko mai sarauta ko mai rawani ko mai wane ne duka inje yace ba zai saurare su ba yace a bari a hukunta mutanen nan to yanzu dole mu zo mu bayyana a 'yan Najeriya haka to amma su kuma ustazai masu dimin kirji da zafin kai sai su ce a ba haka suke so ba a zo a ce ai zalunci yayi to mu yi ƙarya kuma mu shiga wuta duk zaluncin azzalimi sai an faɗi gaskiya akan shirin da ta kama, in ba haka ba sai a ci wuta akan ƙarya da aka yi mishi. So da haka ku sani abubuwan da muke ba wai muna ƙuruciya bane, ba yara bane mu, wannan kenan. To duk abin da ya zama kuma ita kuma hukumar ta ki daukan matakin da ya kamata a kaifa, to shine sai mu zo sai mu hudu ba minbariya, mu zo mu faɗi akan minbari. In muka ce minbari muna nufin irin wannan minassar ta mu, irin wannan stand din namu, sai mu zo mu bayyana. To nan ne in muka bayyana, in abin mun dauki zafi akai, to sai waɗancan ƴan zafi sai su ce yawa yanzu Albani yana kan irin da'awar mu. Su kuma waɗancan waɗanda suka yi karatu Makka da Madina sai su ce wannan ya saba manhajin salaf. Dan haka duk sai mu kalle su a matsayin biyu mashirmanta, kowa bai san sirrin abin ba. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wannan kenan. Insha Allah ta'ala daga cikin fadakarwar da zan yi magana dangane da sifofin khawarijawa. Daga cikin sifofin nan nasu akwai iya karatun Al-Qur'ani da haddar karatun Al-Qur'ani, sai dai da akwai kuma wata batarnaka, ita ce rashin fahimtar ainihin ma'anoni da fassara Al-Qur'ani. Na uku, suna da siffa wadda take tukuru wajen ainihin ibada, har ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za ku ji inda zai fadi a hadisi, yace idan ka gwada karatunka da nasu sai ka rena kanka, sun fi ka iya kira'a, sun fi ka iya hadda, in ka gwada sallarka da tasu sun fi ka iya ajinu da salatul istiraha da tahiyya kyam, zaka gansu sun tsaya ka ce sahabbai ne. Annabi ya siffanta su da iya da damuwa da ibada, sannan zafin ra'ayi da zafafawa, sannan kafirta musulmi akan abin da bai kai ya kawo ba, kafirtawa kuma sai su yi ta ala wajihil umumi, sai su ce duka gaba ɗaya kowa ya kafirta a garin nan, ko duk wanda ke masallacin nan ya kafirta, ko duk wanda ke ƙasar nan ya kafirta, ko duk malaman duniya yau gaba ɗayansu kafirai ne, ko duk alƙalan duniya sun kafirta, ko duk shugabannin ƙasa. To wannan yana daga cikin siffofinsu. Sannan kuma siffa ta ƙarshe ita ce ɗaukar makami da fito na fito. To waɗannan ainihin suna daga cikin siffofinsu. Tambihi na ƙarshe da zan yi magana insha Allahu ta'ala dangane da alaƙar karatun zamani wanda aka kiraye shi da cewa karatun boko, da kuma ainihin dangantakar shi da Al-Qur'ani. Sannan wani tambihi na ƙarshe wanda ainihin zan yi sha'awar lallai in fara gabatar da shi tun kafin a yi nisa. Jama'a, ni ba ɗan Arabiya zalla bane, ni ɗan boko ne. Sai dai yanzu da yake wannan sharrin ya faru, lokacin da zaka ce kai ɗan boko ne, mai yiwa za a yi tunanin ka takaita ne ko kai ma ɗan boko haram ne. A'a, to mu ɗan boko wajibi ne mu kuma. Yawwa, saboda haka ɗan boko wajibi ne mu, ba ɗan boko haram ba. Yawwa, don haka mu a wurinmu kuma dole ne, wajibi ne musulmi su je su yi wannan karatun ala wajihil umumi wa ala wajihil khususi. To kun ji waɗannan su ne. Abu na farko da zan fara magana dangane da lacca ta waɗancan matashiya ce na yi. Wannan lacca zan yi ƙoƙari insha Allahu ta'ala in bayyana wannan ainihin matashi wanda aka kashe, shi ne Muhammad Yusuf. Waye Muhammad Yusuf? Na biyu, mecece aƙidarsa da manufarsa? Na uku, daga ina wannan aƙida ta samo asali a duniya? Na hudu, yaushe wannan aƙida ta shigo Najeriya? Na biyar, yaushe Muhammad Yusuf ya fara yaɗa wannan aƙida kuma a ina? Na shida, wane yanayi ne ya taimaka Muhammad Yusuf domin yaɗa wannan aƙida? Na bakwai, waɗanne irin mutane ne suke bin shi akan wannan aƙida? Na takwas, me yasa suke bin shi akan wannan aƙida? Na tara, daga ina yake samun kuɗi da makamai da horon kayan aiki domin gudanar da wannan manufa tashi? Na goma, shin ko akwai wasu nau'in mutane a nan Najeriya da suka ɗaure mishi gindi game da gudanar da wannan aƙida ta hanyar bashi kariya daga ainihin wato gwamnati da kuma talakawan gari? Sannan abu na goma sha ɗaya, ko akwai wata ƙasar waje da take bashi gudunmawar gudanar da wannan aƙida? Abu na goma sha biyu, wace manufa yake so ya cimma akan ainihin wannan aƙida? Sannan a ƙarƙashin nan zan yi maganar su kuma waɗanda ke tare da shi, wacce manufa suke so su cimma ta ƙarƙashin shi, ya sani ko bai sani ba. Na sha uku, ƙudurin da Muhammad Yusuf yake da shi a cikin wannan wata na Sha'aban, wato watan July stroke watan August, wanda shi ya kai ga tayar da tarzoma da tashin bama-bamai a garin Biyu da kuma cikin Maiduguri, wane ƙuduri ne yake da shi a cikin ainihin wannan wata? na 14 ko Muhammad Yusuf na da alakar aqida ko manufa da wata kungiya a nan Najeriya kamar kungiyar Ibrahim Yakubu Al-Zazzaki sannan ko suna da alakar gudanar da cimma manufofin su abu na 15 zan ba da shawarwari insha Allah ta'ala ga gwamnatocin kasar nan na 16 shawarwari ga malaman musulmi na 17 shawarwari ga dalibai masu kishin addini da san ainihin addini na 18 shawarwari ga al'ummar musulmi insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda na faɗi idan ainihin jama'ar musulmi za su ainihin tuna a cikin abubuwan da ne magana akan cewa zan yi matashiya dangane da su waɗannan abubuwa da zan fara ainihin wato matashiya dangane da su sune bayani dangane da tsarin ahlus sunna a wajen kafa hujja da karban hujja mu ahlus sunna me yake kafa mana hujja da shi wanda zamu iya karban shi misali dan ku fahimta misali yanzu ga yan shi'a da zaran ka zo ka ce musu imamu wane yace kaza koda ƙarya ce kawai sai su yadda yan uwan mu mutanen izala bangaren Jos yanzu da ka same su koda magana ce suka yi musu da ka ce musu Abubakar Gumi ne ya faɗi kuma kai koda ƙarya kake yi za su karba idan ka je ka samu yan dariƙa ka faɗi magana sai ka ce a'a na yi mafarki ne na ga annabi sai su yadda koda da ba su yadda ba to kun ga ire-iren waɗannan mutanen suna da wasu abubuwa da wasu hanyoyi da suke karban hujjoji da su mu kuma ahlus sunna fa gashi zan karanto takaitattun abubuwa don ba zaman karatu muke ba daga cikin littafin nan mai suna bara'atu ahlul hadisi was sunna min bid'atil murji'a malamin da ya rubuta wannan littafi shine ainihin Muhammad ibn Sa'id al-Kusayr daga shafi na 21 zuwa shafi na 25 ko makamantan haka اصول منهج اهل السنه والجماعه في تقرير العقيده نفرق حصر مصادر تلقي الاعتقاد في الكتاب والسنه والاجماع مو اهل السنه ده ابوبوا غدا uku wadanda dukkan su mun hado akan su zaman mana abun hujja qur'ani sunna da kuma haduwar malamai akan haka shekara 200 da ta wuce a kasar nan shehu usman ya rubuta littafi mai suna ha wasiqatul ikhwan ha ko لتبين دلالة وجوب اتباع الكتاب والسنة والإجماع يجي ساقو وسيكا زواغا انقوا مسلمي دم بينا دليلا دسكا وجبتا بي القرآن دا سنة دكما إجماعي دا هكا جماعة من يد قرآن حجاني من يد حديثي انغنتجي حجاني سنة من يد إجماعي حجاني اما غا تعليقي دنغني دا إجماعي إجماعي دينا سيبا بمالا من ونن دعواتامو a cikin karnukan da suka zo baya Sheikhul Islam a cikin ainihin Al-Fatawa Mujalladi na 3 shafi na 157 yace wal ijma'u allazi yanzabit huwa ma kana alayhi as-salafus salih ijma'in da muke karban shi wanda yake babu tantama cewa ijma'i ne shine ijma'in da salaf suka yi sahabbai da tabi'ai iz ba'dahum kathura al-ikhtilaf domin bayan sahabbai rigingimu sun yawa وانتشرت الأمة سنن الأمة تاتر وزو إيا حدو كان سينا دا وحلا أما أبن ضد صحابي سوك حدو أكي تو من أين هين يددشي كما دوانا أبدا مسلمي زاس بقاتا تند غزامن النبي دا صحابي حد دونيا تتاشي وان دي زما دولة سيدة شزايا الديني صحابي سنغم إجماعي أكنش دان هكا جماعة قرآني حجاني ورمو حديثي انغنتشي حجاني ورمو سنن إجماعي حجاني a karkashin haka in ka je ka tara malaman islamiyyar ka kace sun yi ijma'i to dan takife ne kai ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu a karkashin nan kunji dan haka ana hujja da qur'ani da sunna da ijma'i hujja game da qiyasi fa akwai sabani a tsakanin ahlus sunna magana mafi inganci ita ce qiyasi ana hujja da shi in dai bai saba wa ka'idojin da malamai suka bayyana a cikin tafan usulu ba abu na biyu dangane da tsarin wajen kafa hujja da karban hujja shine at-taslimu lin-nusus ash-shar'iyya wal-khudu'u laha muna sallama wa nasoshin shari'a in aka ce Allah ya ce zamu yadda in aka ce annabi ya ce zamu yadda in aka ce an yi ijma'i akan kaza zamu yadda sannan kuma zamu yi ladabi ga waɗannan abubuwa wannan a ƙarƙashin haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake wata magana dangane da Khawarijawa da Mu'tazilawa. Zan zo in yi bayani dangane da Khawarijawa insha Allah ta'ala. Ya faɗi wannan magana a mujalladi na 13 shafi na 358 yace wal maqsudu anna mithla haula. Abin da yake muke nufi shine kaga irin waɗancan Khawarijawa, Khawarijawa su ne ire-iren waɗannan masu ɗiban makamai. Sannan da suwa da kuma Mu'tazilawa, Mu'tazilawa kuma su ne irin aƙidar su dan gungun waɗanda za su ce mace tana haila za ta ainihin iya yin sallah, mace tana haila za ta iya yin kaza. Waɗanda aka fi sanin su da wai ƴan Qur'aniyuna, wa in kana al-Qur'anu minhum bari, to su ne Mu'tazilawa. Su irin waɗannan i'taqadu ra'ayan, ra'ayi ne suke kudurcewa da farko kafin nassi za su samu wani ra'ayi nasu. Summa hammalu alfazal qur'ani alayhi, sannan sai su ta dibo lafuzan qur'ani suna cewa shine daidai da wannan, shine daidai da wannan. Wato bayan sun riga sun yanko ra'ayin, to sannan sai su ta laliban ayar da za ta mara wannan abun baya. Kun ji tsarin su. Walaysa lahum salafun min as-sahabati wat-tabi'ina bi ihsani, ba wanda ya taba gabata su a irin wannan tafarki nasu daga cikin sahabbai da tabi'ai. Wala min a'immatil muslimin, cikin limaman musulmi su Imam Malik da Shafi'i da Ahmad da Ibn Hanbali da Ibn al-Barak da makamantansu, ba wanda ya taba ainihin wato rigayar su akan wannan. La fi ra'ayihim wala fi tafsirihim, a ra'ayin su ko a cikin fassarar da suke wa ayoyi ba wanda ya taba ainihin gabatar su akan haka. Su suka kirkiro wannan ainihin wato irin tunanin nasu. Sannan ku ji da kyau jama'a, na uku fahamuhum linnususi ala bau'i fahmi salafi wama nukila anhu. Wannan maganar tana da muhimmanci game da maganganun da muka yi a baya. Na'am, nassoshi na shari'a da muka ce za a iya mana hujja da su ko za mu iya hujja da su, to lallai ne a tsaya a fahimce su a bisa hasken fahimtar salaf. Don haka ake ce mana, kuma muke ce wa kanmu salafiyya ba kungiya bane, muna faɗin tafarkin mu wajen karɓar fassara Qur'ani ko hadisi. In ka zo ka fassara Qur'ani ko hadisi, sai mu ce wannan fassara da ka kawo waye rigaye ka cikin sahabbai, waye rigaye ka cikin tabi'ai, ko annabi ya taba yin wannan fassara? In ka ce sai mu ce a ina, kuma ta inganta? Eh, in ka kasa sai mu ce to kaga wannan fassara ka ce, ra'ayin ka ce ba ma bukata. Dan haka ku ji, wannan shine daga cikin bambancin da za ku fara bambance mu da ƴan dariku da ƴan kungiyoyi da waɗannan Khawarijawa ƴan Boko Haram. Su ne ƴan dariku suna cewa suna kafa hujja da Qur'ani ko hadisi, don haka in ya kawo zikiri sai ce Allah ya ce uzkurullaha zikran kafira. Wannan zikirin da ya kawo sai ɗauko wacce ayar sai hujja da shi. In an tambaye shi wane ne ya taba ciro irin wannan hukuncin daga wannan irin ayar, sai kuma ya ce ai Qur'ani ne. To kaga wannan yayi daidai da tunanin kristoci da suke bude Qur'ani sai su ce ai Qur'ani ma ya ce masallata ƴan wuta ne. Me dalili? Sai su ce Allah ya ce fawailun lilmusallina, azaba ta tabbata ga masallata, sai su ce gashi Qur'ani ne. To amma kun ga mu kristoci ba za su yi mana haka ba, sai mu ce akwai sahabin da ya rigaye ku ya fassara ta haka ko annabi ko wani tadi, a dan haka sai mu ce ba ma'anar ta ba kenan. Dan haka ƴan dariku da ƴan kungiyoyi, wannan na daga cikin abin da yasa kake ganin kungiyoyin ahlus sunna ma ke karo da mu, saboda za su kawo aya, za su kawo hadisi ce wannan ayar gata, wannan hadisin gashi, sai mu ce to fassara da ma'anar da kuka cire, waye ya fassara haka cikin sahabbai da tabi'ai? Idan babu sai mu ce bamu yadda ba. Dan haka sai su ce to ko kuka ce kuna bin alqur'ani da hadisi, sai mu ce eh, ai nan ba alqur'ani ne da hadisi ba, fahimta ka ce, sai ka jawo wata aya sai ka ce wannan ayar gashi, kuma ayar ba haka take ba. A ƙarƙashin wannan jama'a ku ji, duk mutumin da ya zo ya ce yana bin alqur'ani da hadisi a wurin mu har yanzu da saura, a bisa wacce fahimtar? A bisa fahimtar salafu salih? To sai mu ce na'am, kuma mu ga haka a aikace, ba wai kawai faɗi ba. Amma kawai dan mutum ya zo ya ce ai su Albani ma da su Ja'far, ai su ma irin wannan da'awar suke, su ma qur'ani da hadisi ne, sai ku ce a'a, su sun ce ala manhaji salafi salih, a bisa tafarkin salaf. Dan haka waɗancan ayoyi da muka ce za mu fahimce su da waɗancan hadisai za mu yi aiki da su, za a yi mana hujja da su, to lallai sai in sun dace da fahimtar salaf. A nan zan tsaya in jinjina wa Malam Idris Abdulaziz daga garin Bauchi, a lokacin da suka zauna suna muqabala da Muhammad Yusuf da haka ya ce shi shine duk ayar da Muhammad Yusuf ya kawo ya ce wannan ayar gashi ka haramta boko sai ya ce to mun ji a jikinta akwai inda aka ce haramun ne boko sai ya ce a sai ya ce to ai dubi kaza sai ya ce a ayo ai kazan da kace in duba babu shi a jikin ayar ga fassara ayar ga ma'anarta in ya gama da shi anan sai ya ce mishi to cikin sahabbai da tabi'ai waye ya taba fassara wannan ayar a haka to shine da abu ya abu fa shi ma Idris akwai nashi zafin nan sai aka tashi aka ci kwalar juna aka dan gagi jare ni tukuna sannan aka zauna ina fata an gane dan haka jama'a in ka kawo qur'ani ko hadisi sai mun ce a bisa fahimtar wa ku ji abin da sayyidina Umar yace kamar yadda al-Imam Ad-Darimi ya ruwaito da isnadi sahihi a cikin littafin shi Sunan Ad-Darimi sayyidina Umar yace innahu sayati unasun ya'khudunakum bi shubuhatil qur'an wasu mutane za su rinka zuwa suna kama ku suna lankaya muku shubuhohi na qur'ani sai ja aya yace gashi ja hadisi yace gashi sai yace fakhuduhum bis sunan ko kuma ku danke su da sunna ku ce to waye ya fassara wannan ayar a cikin hadisi annabi ya fassara ko sahabbai sai yace fa inna ashabas sunani a'lamu bi kitabillahi domin malaman da suka san hadisi su suka fi kowa sanin ma'anar littafin Allah dan haka jama'a kun ji sai Ibn Taymiya a cikin ainihin wato littafin shi mai suna Dar'u Ta'arud al-Aqli wa an-Naqli mujalladi na 5 shafi na 383 yace wa aslu wuqu'i ahli ad-dalal fi mithli hadha at-tahrif asalin abin da ya jasu suka bata a wannan fagen al-i'rad an fahami kitabillahi ta'ala kama fahimahu as-sahaba wa at-tabi'un in suka zo fahimta qur'ani ba sa fahimta qur'ani a bisa yadda sahabbai da tabi'ai suka fahimta wa mu'aradatu ma dalla alayhi bima yunatidu sannan ba sa kokarin karo da duk abin da qur'ani yayi nuni zuwa ga karo da wannan abu وهذا هو من اعظم المحاده لله ولرسوله صلى الله عليه واله وسلم لكن على وجه النفاق والخداع ابن تيميه yace wannan na daga cikin abu mafi girma na sabawa Allah da manzon Allah sai dai ta hanyar munafinci da yaudara haka suke ko je muna hira a radio sai da ƴan jarida suka sanya murya shi ya ce ai aboko an ce ruwa ba daga sama bane an ce kaza sai ce gashi Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura shine sai ka ji yara sun yi kabbara Allahu akbar an kawo aya but ya karanta science akwai science a musulunci nan kusan littattafai ne guda 10 nazo da su wadanda wajen shekara 700 da ta wuce an yi research akan duk wadannan abubuwan da turawa yau suke cewa sun gano ko sun kusa ganowa ko kuma ma ba su gano ba akwai science a musulunci akwai science kaza to amma bai ji ya karanta ba dan haka kenan wannan munafinci ne da kuma yaudara da za a zo ayi sai a ce ai ga ayar da ta goyi bayan kaza din shi ka gama zaba ka riga ka zabi cewa boko ba kyau sannan sai kana laliban ayoyin da za su goyi bayan ka madadin ka karanta qur'anin ka ga meye yace ba kyau kada aka ce wa jama'a kaza ba kyau inji qur'ani a sai da kai ka yanke shawarar kaza ba kyau sannan sai ka tafi laliban ayoyin dan haka in baka samu ba duk wata aya da baka samu sai ka makale jikinta ka ce to ga aya da wani ya ce ba haka bane sai ka ce ya saba wa aya Allah ya canza daga da'awar shi ya zama malamin gwamnati dan haka jama'a kun ji wannan ka'ida ta uku kenan wadda take tana da girma dan haka jama'a musulmi ku fassani mu ba kamar ƴan dariqa bane ƴan dariqa suna cewa su ahlus sunnati ne suna aiki da qur'ani da hadisi mutanen kungiyoyi gaba ɗayan su suna cewa su ahlus sunnati ne suna aiki da qur'ani ko hadisi ɗan shi'a suna cewa su ma ɗan ahlul baiti ne suna aiki da alqur'ani da hadisi ko da sunna me sunna sai su ce abubuwan da ahlul baiti suka kawo mu kuma cewa muke muna aiki da qur'ani da hadisi a bisa fassarar da annabi da sahabbai suka yi wa qur'ani da hadisi dan haka ba mu da tamu fassara duk abin da kaga mun aikata wanda ya shafi ibada ko makamantan haka ka tambaye mu in mu kawo aya sai mu ce saboda ga inda annabi ya fassara ko ga inda Allah ya fassara ko inda ga wani sahabi ya kaza Allah madaukakin sarki ya taimake mu na hudu mura'atu usuli wa qawaid al-istidlal mu ahlus sunna ba qur'ani da hadisi kadai ba ba kuma a bisa fahimtar salafu ba kadai ba kuma sallamawar kadai ba muna kula da sciences na ilmomin shari'a sune muna kula da ilmin usulul qur'an ilmin usulul qur'an shine mai tajwidi da ulumul Qur'an, da usulul tafsir, da ilmul rasmi, wanda aka fi sani da ilmul khat. Na daya, Qur'ani duk yadda ka iya karatun shi, ƙarya kake baka iya karatun shi ba sai ka je an koya maka wani ilimi mai suna tajwidi. Shine yaya ake karanta shi dan abin yadda kake ganin shi a rubuce sai a ce maka ba haka ake karanta shi ba. Yaya ishmami yake a cikin suratu Yusuf. Yadda kaga an rubuta shi har kiyama ta tashi ƙarya ne saboda ka iya karatu ka iya karanta sai ka je malami ya koya maka ta hanyar ilimin tajwidi. Nunu sakina menene hukuncanta? Wannan hukunci take dauka idan alif ne biyo bayanta, idan nunun ce ta biyo bayanta wannan hukunci ne zai koma, in ba'un ce ta biyo baya wannan hukunci ne, yaya hukuncin ta zai kasance idan mimun ce ta biyo baya, sannan idan aka samu nunu mimun ta zo wanda ake kira mimul jam'i, yaya ake karanta ta a wurin warshi, ya ake karanta ta a wurin hafs, a wurin qalun ya ake karanta ta, waɗannan ilmomin dole muna lura da su. In ba ka da su to duk yadda ɗan zafin kai suke maka kabbara ka iya Qur'ani a wurin mu aikin banza ne, kamar kana karatun turanci ne amma baka iya phonetics, baka iya phonology, kalmomin yadda ake bi ake karanta su baka iya ba. Da haka sai mu ji ka ce election, sai mu ji ka ce value, sai mu ji ka ce connection, exaggeration, sai mu ce baka da phonetics, baka da phonology, sai kaje sun koya maka. Sannan sai me? Sannan sai qawaid na shari'a, shine hadisi yana da yadda ake karanta shi sai an koya maka, yana da yadda ake rubuta shi. Sannan sai me? Sannan sai abin da ya shafi fiqhu, fiqhu yana da ilmomi na usulul fiqhi, yana da alqawaidul fiqhiyya, lughal arabiyya tana da nahwu da sarf da balaga da adab, tana da yadda ake rubuta ta da ka'idoji, shine ilimin imla'i. Qur'ani yana da ilimin tafsiri, yana da ilimin ulumul Qur'an, ilimin tarihin tattarawa da kuma sirrorin rubuta da hada alqur'ani. Duk waɗannan mu ahli sunna muna cewa game da Qur'ani da hadisi da fiqh da larabci da tarihi, in baka san su ba to baka san komai a ciki, ba za mu iya kiranka jahili, sai dai jahilin za mu iya cewa murakkabi. Ina fata an gane ma'ana murakkabin jahili, shine wanda ya dan iya karanta wani abu wanda zai zo ya rudi jahilai, ko kun fahimci wannan da kyau jama'a? Dan haka ilimin usul da muke magana, ni da kaina yayin da na fahimci cewa lokacin da su Muhammad Yusuf suke fara danganta kansu zuwa ga ahli sunna suna fama da karancin wannan ilimin, na tara su da ƴan Yobe din su da ƴan ainihin Bornon su, nace musu ina ganin zafin ku yayi yawa, kuna son addini, in ne muku tsoron kar ku zama khawarijawa, amma shawarar nake baku zan ainihin ware muku sati biyu ku je ku yi shawara ku samu mana wuri inda zan yi muku daura akan waɗannan ilmomi. Ranar da muka zo muka zauna da su, wannan magana ina yin ta fiye da shekara 10 ne, kasusuwa 9 daga cikin karatutukan suna nan yanzu a wurina. Da muka zo sai suka yi sabani, waɗannan suka ce ayi a Borno, waɗannan suka ce ayi a Yobe, kowa yana so ayi a garin su, sai na zabi wani gari wanda yana tsakiyar garin kafin Maiduguri dab da kuma kafin ainihin wato Fataskum da Damaturu dab, shine Damagun. Muka samu masallaci yana nan, zaka tafi Maiduguri yana tsallaken hagu, in ka dawo yana dama. Annan sai da muka hada sati biyu ne musu wannan daura akan waɗannan ilmomin, da aka gama har ɗaya daga cikin su mai suna Baba Gana Shari'a yanzu ya rabu da su, yake cewa waɗannan ilmomi ne da bamu san su ba, bamu taba jin su ba, kuma lallai sun taimaka mana wajen wuce fahimtar wasu abubuwa. Amma abin mamaki daga baya Baba Gana da suka zo suka dauko wannan aqida ya fi kowa zafi. Wata ran da na zo na tattara su zan yi musu nasiha, tashi ya kamar zai sa hannu ya buge ni, amma hannun zare ya zo ya zauna a wurina ya yi karatu, daga nan zaka gane irin gurbata musu aqida da ake yi. Matakin farko na gurbata aqidar shine duk wani malami za a ce maka malamin banza ne, malamin gwamnati. Amma a nan muciya har uwar daka na jefan mai da katifa a gefen gadona tare muke kwana. Amma ran da suka dauki wannan aqidar da suka zo suka same ni a falo da ya tashi yana miƙewa yana nuna ni kamar zai sa hannu ya buge ni, har mai gidan ya yi fushi, nace a zauna, yi fushi ma sai ya shiga gida kawai ya za a bar waɗannan yara suna rashin kunya ne ce ba komai mun saba da su ma'anar saban shine me ba za mu bar su tafi su lalace ba sai mun musu nasiha za mu zo mu kawo muku tarihin haka sayyidina ali da yaga yana da zafi ba za a waran yayi lafiya ba sai ya ce abdullahi dan abbas je kaka same su yaje ya same su su 6000 sun zauna a wani gida yana zuwa sai suka ce maraba saboda ma kai musu sallama dan ba sa amsa sallama kowa al-imam an-nasa'i ya rawaito hadisin da ibnu abi shayba Allah ya kiyaye dan haka jama'a kun ji dole mu sai da science idan babu science to zaka zama mai kamar likita ne likita ne jama'a bai physics ba bai chemistry ba bai biology ba bai san komai a physiology ba bai san komai game da mathematics ba likita bai san komai game da psychology ba amma likita to kaga a wuri na sunan shi Ahmadin Gaya shine wani likita na nashata da yace da ganin kurji sai ya shafka wuka yawa dukkan mutumin da aka ce wannan likita ne amma bai san physics ba eh bai san waɗannan sciences ba anya wannan likita ne a traditional healer kenan eh mai maganin gargajiya kenan dan haka dukkan wanda yake jan aya ko hadisi bai san ilimin usulul fiqh ba bai san usulul tafsir ba bai san mustalahil hadisi ba bai san lugha ba bai san ka'idojin tarihi ba wannan matsayin shi matsayin Ahmadun Gaya ne cikin likitoci Allah ya kyauta jama'ar musulmi waɗannan na daga cikin abubuwan da na so in hasa so in haska muku dangane da tafarkin mu mu ahlus sunna wajen karbar me karbar hujja da kuma kafa hujja sai abu na biyar shine na ƙarshe wanda yake da matukar muhimmanci shine a cikin aqidar mu akwai az-zajru anil khawdi fi ilmi al-kalami wa ta'allumihi akwai tsoratarwa game da kutsawa cikin ilimi na ainihin wato philosophy kai zurfi a ciki ba tare da kasan shari'a ba wanda wannan zai ja maka jayayya wannan hayu anil jidali wal khusumat sannan akwai hani game da jayayya da khusuma duk matsala muka fada muka kawo maka hujja in kana da tambaya sai kai in kana da wasu abubuwa da zaka fadi sai ka fadi amma in ka mai da matsalar ta zama matsalar jayayya fa sai ka ji mun yi shiru shi yasa da wannan ne sai ku ga wasu ustazan su ce an kura su albani ba kure mu akai ba yana cikin aqidan mu ne in abu yana matsayin hujja ba da hujja karban hujja yadda da hujja zaka ji mu a ciki in ya koma ya zama jayayya fa da neman dauki ba dadi da neman suna sai ka ji mun yi dip shine sai ka ji suna ta dariya cewa ai sun kure su ba haka bane har yanzu babu wanda ya taba kure mu domin duk abin da muka kawo sai mun tattala hujja mun kawo in ya kawo nashi sai mu duba a bisa wancan haske da muka tsara idan ya amsa oho in bai amsa ba shikenan dan haka ya jama'ar musulmi babu jayayya da cece ku ce da kaza kaza dan haka lokacin da malam Ja'far Allah ya gafarta mishi da malam Abdul Wahhab suka je suka zauna da Muhammad Yusuf malam Muhammad bin Uthman yaje ya same shi ya sake zama da shi da na samu sakamakon duk zaman da suka yi ranar da zan zauna da Muhammad Yusuf ban bijiro mishi da matsala ko ɗaya daga ciki ba sai nace waɗannan da suka zauna da kai dukkan su malamai ne kuma ba ni da wani abu na ilimi da zan faɗi maka wanda ba su faɗa maka ba sai dai zan ce maka ka ji tsoron Allah wannan abin da ka ɗauko zai jawo fitina a cikin ahlus sunna kuma zai jawo fitina a cikin ƙasar nan iyakar abin da na gaya mishi kenan sai ce to akarmaka Allah Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi da sauransu na'am babu shakka har haduwata ta ƙarshe da shi a 2005 babu san da ya taɓa buɗe baki ya min rashin kunya ko tsiwa babu wannan ko kada sai dai mabiyan shi ne in sun ɗauki zafi saboda irin ka'idojin da yake koya musu ya ce duk malaman malaman gwamnati ne duk malaman kaza ne amma na san na taɓa mushi wata tambaya cewa yanzu dukkanmu nan da ni da malam Ja'far da Muhammad bin Uthman dukkanmu malaman gwamnati ne sai ya ce a mu kam ya san malaman gwamnati ba malaman gwamnati ba ne amma ba mu fahimta ba ne sai na ce to alhamdulillah don ko gwamnati ta san mu ba malamanta ba ne amma tunda ka ce mu dukkanmu mun ɗare ka dukkanmu kakan girmama mu cewa mu malamanka ne anya zai yiwu a ce dukkanmu mun haɗu a kan fahimtar kuskure kai ɗalibi ɗan mitsili kai ne ka fi mu fahimta dukkanmu da ɗaya daga cikinmu ne ka fahimci wani abu wanda bai fahimta ba yana iya yiwuwa amma zai yiwu a ce duk kan mu kafi mu fahimta aya kaza da hadisi kaza sai ce to dai Allah ya taimake mu zai yi nazari akan haka daga baya abin da yasa na yanke daga ire-iren waɗannan shine sadda na gano akwai neman duniya da tara duniya a ciki sai nace to abin ya zama business sai dai aje a nemo wani professor a business administration kuma ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka jama'a kun ji tsarin mu kenan mu ahli sunna dangane da me dangane da karbe da kuma ainihin abin da ya shafi bayar da hujjoji abin da ya rage yanzu kadan wanda zan tunasashe mu shine dangane da wata siffa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fadi daga cikin siffofin khawarij hadisi ne gashi ina karanto shi ne daga mujalladi na ainihin wato daya wannan littafi yana da mujalladai shi da sunan shi kitabush shari'a na al-imam al-ajurri malam abubakar dan muhammad dan hasan ya rasu a karni na 4 hijira na da 1360 wato kusan a yau shekarar shi 1000 da kusan 200 da rasuwa Allah ya gafarta mishi a doktor Abdullah ibn Umar shi ya takhriji da tahqiqin hadisan wannan littafin hadisin daga wani sahabi mai suna Abdullah ibn Abi Aufa yace anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala al khawariju kilabun nari khawarijawa sune karnukan gidan wutar jahannama wannan hadisi ne kyakkyawa al-imam Ahmad ya ainihin ruwaito shi a cikin musnad hakanan al-imam Tayalisi Abu Dawud a cikin musnad din shi ba Abu Dawud as-Sijistani ba haka al-imam al-Hakim hakanan Ibn Abi Asim ya ruwaito shi a cikin littafin shi wanda ga littafin a gabana mai suna ainihin kitabus sunna Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a daga burbushin wannan hadisi ne na zaro sunan wannan lacca da nace karan bana maganin zoman bana yi amfani da kwakwalwarka sai ka fara ganowa annabi dai ya ce musu khawarijawa sune karnukan gidan wutar jahannama dan haka an kira su karnuka tun daga nan to ba lifi akai ba sannan har wa yau kadan daga cikin waɗansu hadisi waɗanda nake so ainihin in karanto mana dangane da abin da ya shafe su khawarijawa sune abubuwan da sayyidina ali ya ainihin ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga ainihin annabi din yake bayyanawa sayyidina ali yayi fama da su manzon Allah yayi fama da su amma bari ku ji kadan daga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fadi sahihul bukhari ne a gabana babu qatlil khawarij babun kashi khawarijawa wal mulhidina da karkatattu ba'da iqamatil hujjati alaihi bayan an tsayar da hujja a kansu cikin sahihul bukhari a cikin ainihin wato hadisi na 6531 bari ku ji abin da imamul bukhari yace Allah yace wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah baya batar da mutane yace mutane batattu ne har sai musu bayanin abubuwan da za su bi su ji tsoron Allah na'am kenan kafin ka ce batattu ne kafin ka ce kaza ne sai ka kai musu bayanai na Allah madaukakin sarki da manzon shi sallallahu alaihi wasallam wa kana ibn umar yarahum shirara khalqillah Abdullah dan Umar yana ganin su sune mafiya sharri daga cikin ainihin halittun Allah wa qala sai yace innahum muntalaqu ila ayatin nazalat fil qur'ani fil kuffari faj'aluha 'ala al mu'minina sirrin kabin ayoyin da suka sauka akan kafirai sai suna jefa su akan mu'minai khawarijawa kenan daga cikin siffarsu imam al-bukhari yace حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا ابي حدثنا الاعمش حدثنا خيثمه حدثنا سويد بن غفله قال علي رضي الله عنه سيدنا علي الله مدوكين سركي قال مش يردا يجي اذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حديثا فوالله لا ان اخر من السماء احب الي من ان اقرب عليه عندي نتي مكو النبي ياتي نفد حديثي تو كو يردا saboda wallahi yafi sauki in fado daga sama in fado kasa yafi min sauki da in yi manzon Allah kariya wa idha haddathukum fi ma bayni wa bainakum fa innal harba khud'a sayyidina ali yace in ko magana ce da ta shafi ni da ku to wani lokacin zan iya muku dungu amma ba zan iya kariya ba sai yace domin yaki dan dungu ne a yaki ana dungu dan haka in ni da ku ne zan iya fada muku magana ba ƙarya bace amma sai in ba ku bayan hannu sai ce wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji manzon Allah yana cewa kaji dalilin da yasa yayi waccan shimfida zai kawo magana daga annabi ne ba ƙarya bace annabi yace sallallahu alaihi wasallam sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman a ƙarshen zamani, a ƙarshen duniya wasu mutane za su fito, ahdathul asnan, masu ƙananan shekaru, masu ƙananan shekaru, sufaha'ul ahlam, waɗanda suke da wawan tunani, yaquluna min khairi qawlil bariya, suna faɗin maganganu daga cikin maganganun mafificin halitta. Shine hadisi za su rinka ɗaukowa, ayoyi za su rinka ɗaukowa, ba ainihin maganganu ne ko za su rinka faɗi ba, aya ce za su ɗauko, hadisi ne za su ɗauko. Amma manzo Allah yace la yujawizu imanuhum hanajirahum, imanin su bai wuce wuyan su ba, bai wuce makoshin su ba. Yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahm min ar-ramiya, suna ainihin fita daga addini kamar yadda kibiya take fita daga cikin ainihin wato baka in an harba ta. To kun ji magana da manzon Allah ya ƙarshen duniya za su fito, yace kananan shekaru ne da su. Shugaban tafiyar gaba ɗaya a iya cewa shi dan yace 1970 aka haife shi, shekaran shi 39 kenan, wanda ni ina da jayayya da haka a ƙarƙashin yadda ya taɓa gaya mini bayan mun taso daga waccan daura da ne musu fiye da shekara 10. Mota ta Scarlett ina zauna a gaba, shi yake tuka ta zamu isa Maiduguri. Yamma ta yi, nace ba za mu kwana ba, yace ai Maidugurin ba nisa ce da ita ba. A daidai wannan lokacin yake min tarihin ina aka haife shi, nake cewa kai ga ka babarbare amma ka yi kama da Fulani. Yace kuma Fulatanci a baki na rangadadau, ya akai sai yace tsakiyar Fulani aka haife ni. Babarbare ne aka haife shi tsakiyar Fulani a cikin Yobe State. Allah ya taimaka. Yan ƙananan shekaru ne da su. Yanzu a iya cewa shi 1970 aka haife shi, me wannan yake nuna wa? Shekarar shi 39, har yanzu bai zama hatta idza balaga ashuddahu ba kenan. Har yanzu bai cika shekarun da za a ce mishi ya zama ya gama cika ya zama mutum ba. Ahdaf al-asnan, ƙananan shekaru. Sannan sufaha'ul ahlam, wai suna ga sun tattara wasu ƴan makamai, sun tattara wasu ƴan kuɗi, wai fa sun je sun tattaru ne a Maiduguri, za su kifar da gwamnatin Borno, ita ce gwamnatin SAS. Daga nan sai su tamarkuzi daga jihar Borno, ƴan Nijar na shigowa, ƴan Cameroon na shigowa, ƴan Chad na shigowa, ƴan Somalia na shigowa, ƴan Algeria na shigowa, suna tara ƙarfi, suna biyowa kuma suna cin sauran jihohi har su kwace Najeriya. Shine sufaha'ul ahlam. Safihul ahlam, kamar yadda na shaye muku misali, shine mutum ne saurayi, yana ganin wata budurwa kyakkyawa yana son ta, amma kwarjininta ya cika mishi ido, ya kasa magana. To da yake ta shiga zuciyar shi, ta mamaye zuciyar shi, da ya kwanta bacci sai kawai sai ganta a bacci, sai kuma ya ga suna zauna suna tadi, har tafiya ta tafiya yake ganin a mafarki har sun fara kama hannu suna rawa suna wasa, suna jefa mata cincin a baki ana kisin juna. Amma fa duk wannan a mafarki ne. Ran nan sai gogan naka sai ya ganta, yana ganinta sai kai hannu zai taba ta yi kisin dinta yadda mafarki ke bashi labari, sai ta koda mishi mari. Yawwa, shine malamai sai su ce safihul hulumi, wawan mafarki, mafarki ne ya rode shi. Shine yaron ya suranta abu a cikin kwakwalwar shi, kawai sai dauka abin gaskiya ne. Da ya ga jirgin sama ya wuce sai ya ce, ka ina ma ni ne a ciki, baba ka siyo min jirgin sama. Shine safihul hulumi. Yaquluna min khairi qawlil bariya, maganganun da suke faɗi maganganu ne wanda annabi ya faɗi, shine ayoyi ne suke ja, hadisai ne suke ja. Amma sai manzo Allah yace duk waɗannan ayoyin da hadisan ba sa wuce makoshin su, kuma suna ficewa daga addini, kamar yadda kake ganin kibiya an challara ta. A wasu hadisan waɗanda suna nan cikin wannan sahihul Bukhari, gaba da wannan dab hadisin Abu Sa'id, annabi yake cewa kamar kibiyar da zaka harbe ta sai ta wuce jikin dabba, sai ka je ka duba da kyar zaka ga jini a jikinta. Ma'ana matsayin su in suka fita daga addinin ma suka koma abinda suka koma, zaka je ka ga babu burbushin addinin a jikin su ko kadan. Har fitowa suke suna alfahari cewa suna bacewa. Duk mutumin da yace yana bacewa in ba aljani bane, matsafi ne. Aljani kan Allah ya mishi wannan karama daga cikin halittun da Allah ya mai. Amma bayan haka duk wanda yace yana bacewa kowane ne, to tsafi yake yi. To ina addini ga wanda yake yin tsafi? Babu. Sun ce suna bacewa, sun ce bindiga ba ta cin su, akid suna hawa tankokin yaƙi ana harbin su, kan harsasai na faduwa a jikinsu, to yaya aka yi? to ina qur'ani da hadisi anan ina yaudarar da aka yi muku ku masu sauraron kasar daga nesa ana ruwan ayoyi shin ayoyin nan wasu ne aka saukar mai koko waɗanda muka haddace ne a qur'ani in wasu ne aka saukar mishi ba ma buƙatar shi idan ku waɗanda muka sani ne a qur'ani muna da su menene zai burge mu a cikin su Allah ya kiyaye to karshe bari ku ji abin da manzon Allah yake fa aina ma laqituhum laqitumuhum faqtuluhum manzon Allah yake duk inda kuka haɗu da su to ku kashe su fa inna fi qatlihim ajran domin kashe su akwai lada liman qatalahum yawm alqiyama ga duk wanda ya kashe su ranar alqiyama akwai lada kun ji waɗannan ainihin irin hadisai wanda sayyidina Ali ya ruwaito ko to wannan hadisin kuma sai ka sake dauko babin da ke gaba da wannan shine babu tarki qital al-khawarij lit-ta'alluf idan ya zama akwai wata diplomasiya akwai wata hikima kuma fa wancan yaki ko kisa da annabi yace sai Imam al-Bukhari yace za a iya daga kafa sai yasa wasu suna cewa to in haka ne wai me yasa bamu yake su ba me yasa bamu kashe su ba a komai ana duban shi da ido ne na basira kaga ya Allah ya hada karam bana da zoman bana sai yace li Allah yanfiran nasu anhu domin me yasa manzon Allah bai yake su ba me yasa bai yake su ba ya san su zaka zo ka ji wani daga cikin su da ya tashi ya gaya wa manzon Allah bakan magana ya zagi manzon Allah yau manzon Allah hard attack ya faɗi harsh language Imam al-Bukhari yace haddathana Abdullah ibn Muhammad قال حدثنا هشام اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال بينما النبي صلى بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم دوكي ياتي aka kawo manzo Allah sai yazo yana rabawa wani rike kaza wani dafi nan wani amshi nan wani ungo akai wani kaza jaa Abdullah ibn Zulkhuwaisra sai wani mai suna Abdullah dan Khuwaisra at-Tamimi cikin kabilar Bani Tamim yazo fa qala sai yace wa manzon Allah idil ya rasul Allah ya manzon Allah kai adalci kar kai cuta kar ai kwange wai da manzon Allah yake ai adalci fa qala wai hak manzon Allah yake kai canka tur da kai Allah wadaranka wa man ya'dil idza lam a'dil idan ban yi adalci ba wa zai adalci in ban yi adalci ba wane ne zai adalci fa akwai wani tsohon kaura wanda ya sha jini a jahiliya yanzu kuma takobin shi tana shan jinin jihadi shine Umar qala Umar ibn al-Khattab sai Umar dan Khattab yace izalli fa adrib unqahu fa adrib unqahu ya manzo Allah barin datse wuyan shi qala da'ahu sai manzo Allah yace rabu da shi fa inna lahu ashaban yana da jama'a yana da mabiya za a gaza fahimta sai a ce yaya mutun yana shugabancin jama'a yaya mutun ya haddace yaya mutun yana wa'azi yaya mutun yayi kaza dan me rabu da shi amma sai ce yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihi idan dayan ku ya tsaya yana kallon shi yana salla sai kai kare na sallar ka tare da tashi dai daga cikin su ya taba zuwa fiye da shekara 10 ni ne limancin sallar tarawih a muciya yace kai bai taba ganin sallah mai sauri irin wannan ba amma fa sallah awa biyu aka yi awa biyu ne limancin sallah tarawih kuma kun san raka'a nawa ne raka'a biyar ba ma raka'a 11 ba raka'a biyar amma awa biyu na ci mun fara ta tun karfe 9 sai karfe 11 muka idar lokacin ya zo wuri na matsala ta bugo su wato sun suka dauki zafi wani lokacin a hakan fa ni din suna kyamata amma sai su ce wuri na za su so yi musu bayani a hakan ake kuma yadda ka ji dinnan wani lokacin wani su zai zo ko sallama ba zai muni ba yana zuwa in ya fito ai kaga ya kamata ya assalamu alaikum ah yanzu sai ce malam wallahi matsala ce nace mishi assalamu alaikum sai ce wallahi ba zaman lafiya sai ta kaucewa ba komai dun na san su ina fata an gane awa biyu fa akai sallah raka'a biyar amma yace tunda yake bai taba sallah mai sauri irin wannan ba ce ka an yi sauri wannan sallah shine annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihi idan dayan ku yi gwada tashi sallar tare da tasu sai rena tashi sallar wa siyamahu ma'a siyamihi azumi yadda suke ibada tukuru in ka gwada naka azumin nafila da naka azumomin sai ka rena kanka amma yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahm min ar-ramiya, suna ficewa daga addini kamar yadda kibiya take fita in an harba da ita. Waɗannan su ne maganganun da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi, na kawo mana ainihin su a takaice ne, sai kuma ainihin wani hadisin wanda har wa yau wani sahal mai suna Sahal dan Hunayfin yace, hal sami'ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wato Yusair dan Amr yake cewa Sahal sahabi ne, Sahal dan Hunayf, ko kaji manzon Allah ya kulu fil khawarij shay'an, yana fadin wata magana game da khawarijawa, kala sai yace sami'tuhu yaqulu, naji manzon Allah yana cewa wa ahwa bi yadihi qibal al iraq, sai manzon Allah ya nuna wajen kasar Iraq, ina kenan gabas, mu ma yanzu nan sai ka nuna gabas, daga gabas fitunar ta fito, eh gabas, sai manzo Allah ya nuna wajen Iraq, yace yakhruju minhu qaumun yaqra'una alquran, daga nan gabas wasu mutane za su fito suna karanta alqurani, la yujawizu taraqiyahum, qur'anin baya wuce wuyansu, yamruquna min alislam muruqa sahmi min arramiya, suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya take fita a guje in an harba ta. Waɗannan takaitattun hadisai na kawo su ne kadai jama'a domin in fadakar kadan, don ina da lacca da nace wata ran zan yi ta wadda takenta sunanta khawarij, na taba wannan alƙawarin a lokacin nake so in yi ruwan hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yadda sahabbai suka yi ta muqabala da su da ainihin makamantan haka insha Allah ta'ala. A ƙarƙashin wannan kadan daga cikin siffofin su kenan jama'a, kun ji akwai hadda Qur'ani, shi yasa jiya nake wata magana nace Muhammad Yusuf ya jawo arewacin Najeriya bala'i, irin yadda zai kace yaran nan suna hadda alqur'ani, waɗannan yaran suna karatun chemistry physics kaza kaza, yasa duk suke dropping out, waɗannan yaran inda yadda aka dauko a kafe su su haddace qur'ani a shekara 2 ko shekara 3, a kafe su su je shekara 4, wannan karanta economics, wannan pharmacy, wannan law, wannan business admin, wannan kaza, in aka samu nan da shekara 20 waɗannan yaran, to ina tabbatar muku da cewa sai kowa ya kasa motsi a Najeriya sai musulmi. Amma ƴan sanda da sojoji duk sun sa bindigogi sun harbe su gaba daya, harbi na gayya, ƴan sandan musulmi suna kashe su da gayyar, in baka kashe su ba su sa karka, sojoji na arna da ƴan sanda arna suna kashe su da gayya, dama ta zo musu su kashe musulmi, musulmin da ake sa rai nan gaba su ne za zama engineers da lawyers da malamai, da gayya suke kashe su, constitutional kisa, doka ce ta ba su izini, dushi ya ja mana wannan ainihin asara. Kuma sun je sun taru fa gaba ɗaya duk inda suke a Najeriya nan sun tafi, tun daga Agege Lagos har Oyo Osun, ko ina sun je sun tattaru, yanzu duk wanda aka laliba aka nema sai a ce ba gan shi ba, ina can an kashe shi, wasu akan hanya ƴan sanda suka yi tattare su a Jigawa da Kano suna kashe su. Wannan shine sakamakon abin da sufaha'ul ahlami suka jawo, kuma wawaye wai suna ganin wai wannan gwarzantaka ce, wai wannan shahada ce, kullun ina wannan maganar, in ka ce za ka yi shahada, shahada tana da ka'ida, in ba haka ba mutum ne yake tare da manzon Allah ya mutu a wurin jihadi, me za ku ce? Dan aljanna, sahabbai suka ce dan aljanna ne, manzo Allah yace kai cho, suka sake cewa ai dan aljanna ne, manzo Allah yace to, suka sake cewa dan aljanna ne, manzo Allah yace ku duba kayan, sai aka duba ga ya saci murjani, murjanin mata na jihadi ya sata ya boye ana jihadi, sai aka zo aka kashe shi, sai manzo Allah yace dan wuta ne, kaga a gaban manzo Allah ya mutu, amma manzo Allah yace dan wuta ne a jihadin manzon Allah. Yasa malamai suka ce baka cewa wani shahidi ne in ba nassi kace da shi ba, sai dai kace muna fatan wani yayi shahada. Karanta sahihul bukhari, Imam al-Bukhari yace babun la yuqalu fulanun shahidun, Imam al-Bukhari yace ba a cewa wani shahidi ne. Jama'ar musulmi, kun ji wannan magana dangane da abin da ya shafi jihadi, kuma jama'a ina son ku ji ainihin wata magana dangane da wannan yaki da sayyidina Ali ya musu. Kun ga wannan littafi gashi, al-jihadu انواعه واحكامه والحد الفاصل بينه وبين الفوضى. جهادي المسلمي نوعك من جهادي ده كما حكمه حكمان جهادي ده كما بامبانتي تسكانين جهادي ده ترزوما. ينزو انا ابن ده محمد يوسف suka tare sunan shi tarzoma. Ga wannan littafi Sheikh Hamd ibn Ibrahim Al-Uthman shine ainihin ya rubuta shi. Gashi ya kamata ku same shi ku karanta, ba wani ɗibo karatu zan yi mai tsawo daga cikin shi ba, kadai wasu maganganu ne a takaice malamin ya kawo su akan jihadul mubtadi'a, jihadin da ƴan bid'a suke ainihin tayarwa. Ƴan bid'a ne sai su tayar da jihadi. Bari ku ji malamin yace wa qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu fil khawarij. Bari ku ji abinda Ibn Taymiyyah ya faɗi game da Khawarijawa a Minhajus Sunnah mujalladi na 6 shafi na 116, yace wa ahlus sunnah walillahi alhamdu muttafiquna ala annahum mubtadi'una dhallun. Ahlus sunnah duk sun hado akan cewa Khawarijawa ɗan bid'a ne kuma batattu, wa annahu yajibu qitaluhum, kuma wajibi ne a yake su bin nususus sahiha, saboda akwai nassoshi ingantattu kun ji kadan daga cikin su. وأن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كان من أفضل أعماله قتال الخوارج. سيدنا علينا دا أيوكان الهيري ما سئم بن يوا دا يي تو أما دا جتكين أيوكان الهيري نقوم نتن علي وشيني ياكا خوارجا وا دا يي خوارجا وانا كما يدى مكتشي سنبارا بينا زامن منظوم الله صلى الله عليه وآله وسلم أما أيكين سبي بينا با بسي كارشي با سي أزامن سيدنا عثمان nan da nan suka yada suka ce Usman ya kafirta, sahabban da ke tare da Usman sun kafirta, to me abin yi? Sai suka ce jinin Usman ya halatta, sai suka zo suka tsare Usman suka kashe shi. Bayan nan fa sai suka bayyana waɗannan da suka kashe sayyidina Usman ga sunan kuma cikin tawaga sayyidina Ali. Sayyidina Ali ya kasa fahimtar ku kashe Usman kuma ku dawo kuna tare da ni, sai suka nuna cewa ai sun tuba, ai kaza ai kaza, suka yi ta kawo ta'awilance. Bayan kwana biyu sayyidina Ali ya samu matsala da shi da Muawiya, aka ce a zo a yi sulhu. Sayyidina Ali ya ce to shikenan a zo a yi sulhu, a turo wakilai. Zafi ya yi zafi tsakanin shi da Muawiya, ba ma za a haɗu ba, wannan ya turo wakili, wannan ya turo wakili. Waɗannan mutanen da suka biyo bayan shi daga kisan sayyidina Usman sai suka dawo suka ce Aliyu ma ya kafirta, jinin shi ya halatta. Ya ce me yasa? Suka ce inal hukmu illa lillah, Allah ne kawai yake da hukunci, kai kuma ka dauki hukunci ka ba mutane, to ka zama kafiri. Haka suke aya suke ja, ba wai tun yanzu ba. Shine sayyidina Abdullahi dan Abbas je zauna da su, yace to in dai hukunci ne sayyidina Ali ya baiwa mazaje, shi yasa ko kafirta shi? Eh, sai me? Suka ce yayi yaki da su Muawiya, bai kama bayi da kuyangu ba, bai samu sadaka ba. Yace na kawo muku ayoyi da hadisai za ku yadda? Suka ce eh. Ya zauna da su ya kawo musu ayoyi dangane da me hukunci da Allah ya dauka daga hannun shi ya dankawa mutane a hannu. Daga ciki akwai me? Akwai matsala aikin hajji. Idan ka kashe wata dabba a lokacin aikin hajji, sai Allah madaukakin sarki ya ce a samu isnani zawa adlin, mutane biyu waɗanda suka iya kima, sai Allah madaukakin sarki ya ce yahkumu bihi zawa, a samu mutane biyu da suka iya kima daga cikin ku. Yanzu Allah bai ce a yanka kaza ba, sai ya ce a samu mutane biyu su ya dankawa mazaje hukunci. To me yasa bai kama bayi ba? In ya yake su, su kafirai ne, dan me bai kama bayi ba? In kuma su musulmi ne, dan me ya yake musulmi? Sai ya ce amma kun san dai yakin da Aisha ya fito. Eh, yanzu kun yadda Aisha uwar ku ce ku mu menene? Suka ce eh. Kun yadda matan manzon Allah? Ce eh. Kun yadda yanzu ya kama matan manzon Allah ya mai da ita baiwa, ya rinka saduwa da ita? Sai suka ce a. Haka sayyidina Abdullahi dan Abbas, ku karanta sunan Nasa'i, shi ruwaito wannan hadisi. Jama'ar musulmi da ke sauraron mu, kasar din farko ya taho karshe insha Allahu ta'ala, dan haka zamu ainihin cire shi kai tsaye, sai mu sanya ainihin kasar na biyu. Taken dai kasar din kamar yadda muke cewa shine karam bana maganin zoman bana. Wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Alhamdulillah.